Assalamu alaikum sarauni. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin Ciwon Yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To duk da cewa a yau mata suna da damar fafatawa a fannonin rayuwa har ma su jarabawar shugabanci a wuraren ayyukansu, al'adar ɗan arewa game da yamaci a kodayaushe ita ce ta kasance ƙarƙashin kulawar wani namiji ko da ko tana aiki ko sana'a. A yau shirin Ciwon Yamaci zai yi wa gani ne wanda Bahaushe ya kance adan tafiya a kan wani al'amari mara daɗi wanda ya auku jihar Kano ba domin tattauna batun ba, amma sai dai don tattauna abubuwan da suke kewaye da wannan al'amari domin kiyaye abubuwan makamancin wannan al'amari nan gaba. Domin tattauna wannan maudu'i kun karɓi baƙuncin Malam Adamu Garba Muhammad, Fatima Muhammad da kuma Ruqayyah Muhammad Harun, ɗan gidauniyar Women on Stage Initiative. Zan fara da kai Malam Adamu. Mu taɓo batun illa alaƙa tsakanin mace da namiji musamman a arewa. Babu laifi kulla alaƙar ƙauna ko soyayya tsakanin mace da namiji, amma masu iya magana sukan ce soyayya takan sa mai yin ta baya jin komai sai abin da zuciya ta raya masa.
Shi wannan al'amari da muka tsince kanmu, zan iya cewa arewacin Najeriya da ya shafi mata ko in ce 'yan mata ko kuma abu ne da kuma ake ta samun matsaloli ga maza ko in ce ga mata musamman a wurin abin da ya shafi zamantakewa. Duk da dai ba za a ce wai soyayya ba, amma dai dole wani lokaci a faɗa abu yanda yake, don an ce babu abin da yake kawo alaƙa sai da wata kwakwaran dalili, shi ne yake sa mutum ya samu wani alaƙar da zai kai ga mutum ko wani abu. Tun da kamar inda mawaƙi ɗan maraya ya bari ina ruwan wani da wani in ba dalili ba, su kuma yana da dalilinsa. Yawanci saurayi da budurwa abin da ke kawo su zama kusa raya tana ɗaya daga ciki, sannan kuma akan iya samun abota ko kuma irin aboki na bada shawara.
Bari mana Adam zan ɗan dakatar da kai anan, amma zan dawo daga baya. Gare ki Malama Fatima, iyaye mata su suka fi kusanci da ƴaƴa mata. Wasu matakai ya kamata mu ɗauka lokacin da aka ce babu mahaifi sai mu?
Matakai dai da ya kamata mu ɗauka a matsayin mu na mata in ya zo ga kan ƴaƴanmu mata yana da yawa. A soma da rashin uba a rayuwar yamaci abu ne mai wahala, musamman yarinya da ta taso ta shaƙu da mahaifinta ya tabbata yana biya mata buƙatunta, da ya san cewa ya dace tana buƙatar kuɗi a makaranta zai bayar, tana so ta siya ɗan wani abu nata na 'yan mata zai bayar, tana buƙata ta ga canji a halinta zai bayar. To kin ga ba uban nan akwai matsala sosai, kuma uwa tunda ita ce kadai ta zama uba da uwa dole za ta fuskanci abubuwa da dama. Abin da yasa nace za ta fuskanci abubuwa da dama shine rayuwar ƴa mace ba wanda zai kula da ita kamar mahaifi, ko da a ce mahaifin bai raye da matsala, saboda za ta dinga abin da ta ga dama, musamman kuma a ce ba su da shaƙuwa da mahaifiyan yanda suke da shaƙuwa da mahaifin.
Malamar Ruqayyah, wani irin tararraki mata suke tsintan kansu a ciki sa'ilin da aka ce sun rasa mazansu?
Abu na farko, kowanne yana faruwa, kuma kowanne abu ne mai ciwo wanda kowanne akwai matsalolin da ake fuskanta. Wasu za a bar su a bar musu yara, mai gida zai rasu ya bar yara, wanda kuma ɗaukan nauyin wannan yara tarbiyyarsu abu ne mai wahala da zai zama a kan uwa. Dole ne za ta fuskanci shiga wani yanayi, ko kuwa aure ya mutu a zo a bar ki da yara ku rabu da miji, kuma kula da yaran a ce a ƙarƙashin ki yake, shi ma wani abu ne wanda gaskiya akwai wahalan sha'ani. Kowace mace za ta rasa abokin zama ko ta hanyar mutuwa ko kuma ta rabuwan aure, tana buƙatar mai tallafa mata wanda zai taya ta kula da tarbiyyar yaranta har su kai wani lokaci. Amma barin rakamar duk ɗawainiyar yarinya a gun saurayinta gaskiya ba abu bane mai ɓallewa, kuma ba al'ada bane na Malam Bahaushe.
har ila yau na dagare kamalan Adamu. Mafi akasarin lokuta idan mutane suka ga mutun yana yin wani abu da yake iya zama matsala nan gaba, ba kasafai suke jin hankalinsa ba. Sai idan wani al'amari ya faru su fara kananan maganganu.
To zan dauki maganan abun da ya faru kwanan nan akan wato na rasuwan baiwan Allah Ummi wanda suka yi soyayya da shi wannan baiwan Allah dan China. Ba wai dan ina so in kawo misali da ita ba, to amma misali ne wanda yake kusa-kusa da abun da ya faru. Ina ganin kamar idan nayi magana akai mutane za su fi fahimta. So abinda nake kokarin in fadi anan shine ita malama Ummi ta gamu da ajalin ta ne a dalilin wannan soyayya. To amma ni ina so in dauki abin da fadi ne in yi magana akan ni abinda na fahimta ga rayuwa musamman a arewa da sauransu. Wasu za su ce laifin ta ne, wasu za su ce laifin iyayenta ne, wasu za su ce laifin shi wannan bawan Allah ne. To kuma wane ne mai laifi? Mu ajiye laifin kowa, mu dauki abin nan mu nazari akai, kuma mu ga menene mafita a ciki. In ma ka ce laifin ta ne, za mu iya daukowa abin da yake kawo irin wannan matsalan. Na daya, ita malama Ummi kamar yadda yake magana iyayenta mahaifiyarta na nan. To kusancewa ko a musulunci ko a kasar Hausa ko a ma ina ne da sauransu, mace idan ta yi riga ta yi aure kuma tana kokarin sake aure, to ita tana da haƙƙin ta zaɓan makanta miji. Amma idan auren farko ne, iyayenta su suke da alhakin zaɓan mata miji. Amma ba mu sani cewa ko da ma a lokacin da za ta yi aure na biyu ne, idan iyayen sun ga mijin bai dace da ita ba za su iya ba ta shawara. Matukan kuma ita tana jin maganan su, za ta amince da abin da suke so yi kuma su yi.
Malama Fatima, na dawo gare ki game da shakuwar uwa da ƴa.
Kin ga ya kamata akwai inda dole mahaifiya za ta guiding yarinya ta gaya mata okay ki bi nan ki bi can, kar ki yi haka, idan kika bi nan zai zama miki matsala. Ita ma yarinyar ya zamana tana da sakewa da mahaifiyarta har su communicating abinda bata fahimta ba, in ta yi hira da mahaifiyarta, mahaifiyarta za ta gyara mata. To amma sai zo ya zamana cewa babu wannan shakuwa, kuma batun samun wanda zai sa ido ya kamata ko daga ƴan uwan mahaifin ko kuma daga ƴan uwan mahaifiyar, akwai mai sa ido da ke namiji ne ya san inda zai bi da ita, saboda ta san cewa akwai mai sa mata ido zai taimaka ma wannan yarinya, saboda wasu abubuwan ko za ta iya yi ko kuma tana da niyyar yi, wannan abun cewa akwai wani namiji da yake sa mata ido zai sa mata shakkan ta yi shi kai tsaye. Zamanin yanzu gaskiya ba a haka, za a bar mace ita kadai ta yi ta fama, in ya zo ya zama damuwa kuma sai ya zama abun magana.
Wannan tambaya ta kice malamar Rukayya, kowane dan adam yana da bukatu na yau da kullum, kuma wasu suna ganin cewa a arewa masoya ba su iya mai da hankali wajen fahimtar juna ba, sai an shiga daga ciki a gano wasu halayen da ba a san da su a baya ba.
Saurayi ne zo neman yarinya, kawai daga an fara soyayya duk abin da kika sani kawai shine saurayi ya siya miki wannan, ya kai ki can kufta, ya zo hira, wannan da ba shi bane abu mafi muhimmanci. Abin mafi muhimmanci shine idan saurayi ya zo neman auren yarinya, abin da ya fi cancanta a yake na nake ba a zauna a fahimci juna, sannan ta nan ne za a yi tunanin if wannan rayuwar da za mu yi na gaba zai tafi mana.
Malama Fatima, na dakatar da ke dazu.
Misali, idan mace ko tana da aure ko ba aure, ya dai mallaki hankalin kanta, tana da mahaifi da suka shaƙu da shi, kuma Allah ya zo ya mai rasuwa, ko mahaifiyar duka ta rasa iyayen nata, ko ta rasa ɗaya musamman mahaifinta, kuma shi ne abokin shawaranta sai ta rasa shi. Dole sai ta nemi wanda za ta iya sakewa da shi, ko kuma dole wani zai nemi hanya da zai shiga rayuwanta ya zama mata kaman wannan mahaifin nata da ke shi ne abokin shawara. Kuma in har mahaifiyar ya zama na cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya, to akwai matsala. Kuma ta wajen uba ko ta wajen uwar ba wanda ke kusa da ita haka, akwai matsala, saboda menene mataki na biyu da za ta ɗauka? Shi ne ta nemi wani abinci da zai zama mata abokin shawara.
Mai sauraro, gashi mun koro gangara, amma kuma lokaci ya cin mana, sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, domin sauraron cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.